بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna a 21 ga watan Rabi'ul Thani, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 24 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasin mu na 16 a cikin wannan littafi na Almi'atun Nasawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya, wallafar fadilatu Sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa, Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya haska hukuncin sa, Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zama koma a gare shi. Darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen hadisi na 22, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kare da a gare shi, inda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, akwai wani zamani da zai zo wa mutane wanda za a samu mutum mawadaci yana yawo da sadaka, yana cewa zai karɓi wannan sadaka, yana roƙo yana neman wanda zai taimake shi ya karɓi wannan sadakan, amma ba zai samu wannan sadaka, ba zai samu mai karɓan wannan sadakan ba, saboda yadda arziki da dukiya suka yawaita a wannan lokaci. Sannan za a samu mutum ɗaya wanda zai zama sama da mata 50 ko 40 suna bin shi, ba don komai ba, sai dan saboda ƙarancin maza da kuma yawan mata a wannan lokaci. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya takaita rayuwarmu kar ya nuna mana wannan lokaci. Za mu tashi kan hadisi na 23, الحديث الثالث والعشرون، عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. متفق عليه. مالن يتي عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو دقا عائشة الله يقارى متى داتتي دخلت امرأة wata mata ta shigo wajena ma'aha ibnatani laha, tare da ita akwai wasu ƴaƴanta wato ainihin mata guda biyu, tana tare da wasu ƴaƴa mata guda biyu. Falam tajid indi shay'an ghayra tamra, amma bata samu komai ba a wajena in ba dabino ba guda ɗaya. Iya abin da ta samu kenan a gona dabino guda ɗaya. Fa a'taituha iyaha, sai na ɗauki wannan dabinon sai na bata. Fa qasamatha baina ibnataiha, sai ta raba wannan dabinon guda biyu tsakanin ƴaƴan nan nata guda biyu, ta ba mu wannan rabi, ta ba mu wannan rabi. Walam ta'kul minha, bata ci komai daga wannan dabinon ba. Thumma qamat fa kharajat, sannan sai ta tashi ta fita. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, sai manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya shigo alaina, ya shigo ya same mu. Fa akhbartuhu, sai na bashi labari, nace da shi ga abin da ya faru da wannan matar. Faqala, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, man ibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in, duk wanda aka jarabe shi da wani abu na waɗannan mata ɗin, aka jarabe shi da waɗannan ƴaƴa mata, kunna lahu sitran minan nari, za su zama masa kariya daga wutan jahannama. Wannan a hadisin, kamar yadda muka ji, yana karantar da mu darussa masu tarin yawa, yana koya mana darussa na rayuwa masu yawa. Abu na farko shine yana koya mana yadda sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ta gudana a cikin bayinsa, ta yadda yake wadata wasu daga cikin bayinsa da abin duniya, wasu kuma ya kuntata musu arzikinsa, wasu ya kuntata musu arzikinsu. Kamar yadda Allah yake cewa, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la, Allah madaukakin sarki shike shimfida arziki ma wanda ya ga dama cikin bayinsa, ya kuma kuntata arzikin wanda ya ga dama. To wannan yana koya mana wannan babban darasi, cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana azulta wanda ya ga dama, yana kuma talauta wanda ya ga dama. Rashi da rashin abinci, da rashin kuɗi a hannu, da rashin kayan masarufi isasshe, abu ne wanda yake ba sabo ba a tarihin ɗan adam, abu ne wanda yake da daɗe, ya jima tun fil azal. Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar mutane za ta gudana ta ɓangarori guda biyu, wani ya zama yana da arziki, wani kuma bayi da shi. Domin tsarin Allah shine duk abin da Allah ya halitta, to yana halittar sinfi biyu ne. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, duk abin da muka halitta Allah ya ce sai muka yi shi iri biyu. Allah ya yi sama da ƙasa, ya yi gabal da yamma, ya yi kudu da arewa, ya yi fari da baki, ya yi haske da duhu, ya yi namiji, ya yi mace, sannan ya yi arziki, ya yi talauci, ya halicci farin ciki, ya halicci baƙin ciki, ya halicci soyayya, ya halicci ƙiyayya, ya yi adalci, ya yi zalunci. Wannan duka halittar Allah ce, illa iyaka a cikinsu akwai ababen da Allah ya yadda a yi, akwai waɗanda bai yadda a yi ba. Kamar misali, Allah shi ya halicci adalci, shi kuma ya halicci zalunci, sai ya ce a yi adalci, kar a yi zalunci. Kamar yadda ya halicci rago, ya halicci kare, sai ya ce a ci rago, kar a ci kare. To wannan ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala ne, domin ya gwada cikin bayinsa ya gani su waye za su kyautata ayyuka. Allah ya halicci rayuwa, ya halicci mutuwa, ya halicci lafiya, ya halicci ciwo, ya halicci cuta, ya halicci magani. Wannan duka ganin dama ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa da tsarin halittarsa ta tsara cewa ya halicci mutane, wasu masu shi, wasu marasa shi. Wannan yana daga cikin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda rayuwa za ta gudana. Duk yadda mutane suka yi kokari da kai komo wajen ganin kowa ya wadata, to Allah bai tsara haka zai faru ba. A ko'ina ne sai an samu masu shi, sai an samu marasa shi. Duk yadda za a zo a ce arziki ya yalwata, duk yadda za a ce ga wata ƙasa nan arziki ya wadata, ya wadata, a tona, a tona, a tona, a tona, a bincika, sai an samu wanda a wannan ƙasar kuma yana cikin talauci, yana cikin rashi. Illa iyaka mai yiwa ya zama talaucin wani kuma shine arzikin wani, wani a wajen sa za a kalle shi a matsayin talaka, amma yan an dauke shi an kai shi wani waje, to wannan shi kuma mai arziki ne shi. Allah ta'ala ya samu dace. To wannan kuma zai ƙara nuna mana cewa rashi da talauci ba kaskanci bane, ba tozalci bane. Yanzu mu kalla mu ga wannan matar da ta tashi neman abinci, hankalinta bai raya mata ta tafi ko ina ba, sai ina, sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Amma da ta tafi gidan annabi, ya ka ce ga ‘yar gaban goshin annabi nan, wacce tabbatar cewa bayi ƙaunar wata mace cikin matarsa kamar yadda yake ƙaunarta. Sai ka ce, to ɗan duba mana ko za mu samu wani abinci a wajenki. Sai ta ce, bari in shiga in duba. Ta duba ɗakin ta kaf, gaba ɗaya ɗakin ka kaf, ba komai sai me, sai dabino guda ɗaya. Dabino guda ɗaya. Hinayya abin da aka samu. To, wannan ya nuna mana ashe inda babu ƙaskanci ne, da wannan babban gidan bai zauna a cikin babu ba. To, amma shi babu yana iya zama ƙaskanci ne gwargwadon wadda aka jarabe shi da babu ɗin. Kamar yadda arziki shi ma yana zama ƙaskanci gwargwadon me? Gwargwadon wadda aka jarabe shi da arzikin. Mai yiwuwa a jarabi mutum da arziki ya ci, wani a jarabe shi da arziki ya faɗi. Wani mai yiwuwa a jarabe shi da babu kuma ya ci jarabawan. Mai yiwuwa wani kuma a jarabe shi da babun nan kuma ya faɗi. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min. Annabi yana cewa lamarin mu'min yana da ban sha'awa. Lamarin mumini yana da ban burgewa, akwai abin jin daɗi a lamarin mumini. Sai ce inna amrahu kullahu khair. Kaga mumini, to rayuwarsa gaba ɗaya alkhairi ce. Amma sai ce me, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Ba mai samun wannan in ba mumini ba. Mumini shi kaɗai yake samun wannan daraja. Sai ce in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu. Idan abun farin ciki ya same shi, sai ya yi godiya ma Allah, wannan sai ya sa wannan abun ya zama alkhairi a gare shi. Wa in asabatu darra, idan abun cuta, abun bakin ciki, abun damuwa ya same shi, sabar, sai ya yi haƙuri, fa kana khairan lahu, wannan sai ya sa wannan abun da aka bashi na farin cikin sai ya zama mishi alkhairi. Kidan wanda aka bashi abinda zai sa akwai ɗin sai zama masa alkhairi shine yayi godiya, wanda bai samu ba kuma abinda zai sa rashin samun sai zama masa alkhairi shine yayi haƙuri, yayi haƙuri. Daka Allah shi ya halicci arziki, ya kuma halicci talauci domin ya jarabi bayinsa da arziki, wasu kuma ya jarabe su da talauci. Shi yasa Ibnul Qayyim Al-Jawziyya Allah ya mishi rahama a cikin littafin shi Uddatu Sabirina wa Zakhiratu Shakirin ya kawo babi yace fil ghaniyyi shakir wal faqiri sabir ayyuhuma afdal. Yace wai kan da mawadaci mai godiya da matalauci mai haƙuri, wanne ne falala a cikin su? Idan aka ce wannan gashi an bashi kuma ya gode, wannan kuma an hana shi kuma ya yi haƙuri, to a cikinsu waye falala? To yanzu sai mu yi la'akari mu ga da samun wanda aka bashi ya gode, da kuma samun wanda aka hana shi ya yi haƙuri, wanda ya fi wahalin samu? A samu wanda an bashi ya yi godiya, wanda ba a bashi ba yayi haƙuri, wanne ne fi wahalin samu? Wanda ya samu ya gode a ƙaramin mutum ba ne. Ai Allah ma ya faɗa, kalla innal insana la yatgha ra'ahu istaghna. Allah da kanshi ya faɗa dan adam yana da gawa da jiji da kai dan me dan ya wadatu. So shi dan adam in ya samu yana ji maransa cewa yanzu lasisi ne ya samu ne sheke ayarsa, wanda bai samu ba kan dama da me zai sheke ayar, ba dole ya hakuri ba, dole ya hakuri ko ya buga ya buga ya buga domin mutane game da arziki da talauci kashi uku. Akwai wanda shi in ya samu ba ruwansa da Allah, in ya shiga yanayi to anan ne yake dawowa zuwa ga Allah. Shi ne Allah yake bayani game da katun kafiran Makka, wa idha massakumud dhurru fil bahri dalla man tad'una illa iyya. Idan kuka shiga cikin teku cuta ta same ku a cikin teku, igiyar ruwa ya juya da ku, to duk wanda kuke kira koma bayan Allah sai ku manta da su, sai ku koma kiran Allah. Amma falamma najjakum ilal barri a'radtum, lokacin da Allah ya tsiratar da ku kuma kuka iso kan tudu kuka ga kun tsira, to sai ku wato kauda kai game da Ubangiji. Allah ya ce wa kana al-insanu kafura, dan adam yana da butulci. To wannan shine sunfin farko, wanda shi in ka ganshi a wajen Allah to ya rasa ne, zai je roƙa a bashi. In an bashi to yanzu abin da yake so shine kar Allah ya sanya masa baki akan abin da shi ya bashi, ya bar shi ya sheke ayarsa yadda ya ga dama. Akwai wanda shi kuma a lokacin da ya samu yana wajen Allah, a lokacin da ya rasa yana gun Allah. To wannan shine mutumin arziki, wannan shine mutumin kirki. Rashi da kuma akwai baya wargaza masa imaninsa. Shine annabi ya faɗa ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi shidda, lokacin da kake cikin wahala da kunci to ka nuna kai na Allah ne. In ka shiga cikin jin daɗi, in ka wato lokacin da kake cikin jin daɗi, Allah ya sake ma duniya, to koma zuwa ga Allah a lokacin. To shi kuma Allah in ka shiga kunci, ka shiga wato garari, in ka ce Allah gani sai ya ce na san ka. Akwai wanda shi kuma mafi muni kenan, shi da rashin da akwai din duk ƙara nisan tashi da Allah yake, shi ba bambanci a wajensa. Shi ne Allah ya ce wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu sharru kana ya'usa. Idan muka yi ma dan adam ni'ima to sai ya kauda kai ya juya ma Allah baya, idan sharri ta same shi kuma sai ya ɗebe tsammani daga ramar Allah, sai ya ƙara nisa da Ubangiji. So wani yanzu duk kunci da yanayi da wahalan da ake ciki ana ce babu ba abinda za a ce babu babu babu, wani yunwa tana ƙara da baibayensa, yana ƙara shiga daji, yunwa tana ƙara masa nauyi, yana ƙara shiga jeji. Yanzu mun ga a kwanakin nan wani bidiyo da yake yawo na wasu da suke zuwa kabarin shehi, suna masa koken cewa shehi ka kawo ɗauki mai yayi tsada a ƙasa. To yanzu wanda har yanzu bai gane cewa Allah ne mai sassauto da lamari ba, wannan wani irin ɗan adam ne, wani kalan mutum ne. Shehi ba ya kwanta, yana cin yana kwance, wa ma yash'uruna ayyana yub'ath, yana nan yana kwance kuma har yanzu bai san ranar da za a tashe shi ba, har yanzu yana nan yana jiran yadda za a yi da shi. To kuma ana nan ana tambayinsa wai cewa wai shehi ka kawo mana sauki, mai yayi tsada, mai yayi tsada. To mai yiwa shehi na da gidan mai ne hala, yana da gidan mai sai ya sauke farashin nashi kin, Allah ya kiyaye. To saboda haka in Allah ya bayar jarabawa ce, in ya hana jarabawa ce. Shi mumini dama shi kullun abin da yake fara yi a rayuwarsa shine ya gyara can, nan kan ba ta gyaruwa, ba ta gyaruwa gaba daya. Duk yadda kike ganin ga wata can a gidanta, ko ga wani gidacen da babban gidan sama ana hutawa, ana jin daɗi, ana walwala, idan ce kalli rayuwar gidanta wani ɓangare, ta wannan ɓangaren kaɗai ce kalli shi, za ki gane cewa ke abin ki godiya ma Allah ne. Wani biliyoyi suke da shi, amma wani bakin ciki guda ɗaya na minti biyar zai wargaza jin daɗin biliyoyin nan. Zai wargaza. Wani yanzu haka yana nan ga kuɗi nan him, wato ga kuɗi nan him a ciki a cikin account ɗinsa, shi kanshi bai san nawa yake da shi ba. Wani yanzu haka faɗa miki figures ɗin kuɗinsa, yawan kuɗinsa, wallahi za ki hauka ci. Saboda girman kuɗin, kwakwalwarki ba za ta ɗauka ba. A daidai yanzu yana can asibiti, an sa masa iska, iska na artificial, an sa masa iska. Mu yanzu muna shan na Allah kyauta, ko sisi ba mu biya. Shi yanzu yana can, Allah ya iya ɗauke shi, ya bar shi, yanzu ana sanya masa iska na kuɗi. Duk awa ana masa lissafi, duk awa ɗaya miliyan kaza, duk awa ɗaya dubu ɗari kaza, duk awa ɗaya kaza, duk awa ɗaya kaza. Yanzu inda wani zai zo gaishe shi, ya ce masa akwai hanyar da za a bi, cutan nan ta dawo jikina, ka bar mun kuɗinka duka, kai ka dawo lafiyayye irina, talaka yadda nake lafiyayye talaka, wallahi ko musu ba zai sallama, ko gardama ba zai, wallahi zai sallama. Yanzu ya gane cewa kuɗi ba su ba da lafiya. In abokansa masu kuɗi sun zo, wannan ya zo ya ajiye masa miliyan ɗaya, wannan ya ajiye masa biliyan kaza, wannan ya ajiye miliyan kaza, duk in sun gama ya ce Allah ba da lafiya. Sun gamsu yanzu miliyan 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 da suka tara bai isa yi, bai isa ba shi lafiya ba. In gwamna zai zo gaishe shi, zai gama ne ya ce to a ba shi miliyan biyu, ya ce to Allah ba da lafiya. Yanzu gwamna bai isa ya zo ya ce masa tashi mu tafi ba, bai isa ba. Bai isa ba. Saboda haka, ashe daga nan fa za mu fahimci, in Allah ya toshe ma mutum wani hanya, to sai ba shi wata hanyar. Sai ba shi wata hanyar. Wani yanzu lafiyar da muke da ita bai da wannan lafiyar. Shi dai bai mutu ba kuma bai rayu ba. Yana nan akan bainahu ma barzakhun la yabghiyani. Yana nan a tsakatsaki, shi bai tafi can ba, shi bai dawo nan ba. Wani wallahi yana kwance, kullun roƙonsa da yake ma Allah shi ne Allah ya ɗauke shi. Roƙon da yake kenan Allah ya ɗauke shi. Saboda me? Ya tara kuɗin, Allah ya ƙaƙaba masa wata jinya, ya gaji da jinyar, ya gaji da jinyar, ya gaji da jinyar, ya tabbatar kuɗin in za su ƙare duka a sake kawo ire-irensu su yi ta ƙarewa, ba za su ba shi lafiya ba. Yanzu ya gamsu ya tafi, ya yadda ya wuce. Wani iyalansa da suke jinyansa, wallahi sun kosa ya mutu, suna Allah Allah ya wuce, saboda su ma sun gaji, kuma sun riga sun sadaukar maransu, sun sallama cewa wannan ciwon ba na tashi bane. Sun sadaukar maransu, iya abinda ba za su yi ba shine su ce a sa masa guba ya wuce, iya abinda ba za su yi ba kenan, amma sun sadaukar cewa wannan ciwon alhaji fa zai waya tashi. Daka yau inda wani zai zo asibiti ya fita, to ana kiran shi a waya, zai fara tunanin me za a faɗa masa, me alhaji ya rasu. Shine bayani. So ashe samu da rashi duka falala ce daga wajen Allah. Allah ne in ya ga dama, wata kilkina ta roƙon Allah, Allah ka azurta mu da biliyan kaza, ba mamaki Allah ya kaddara miki cewa za a baki biliyan, sannan haɗa ki da ciwon koda, duka guda biyu su kama ciwo. Ga biliyan ne da kika lishi a kan, amma ba dai ciwo ba. Kullum ana hanyar magani. Allah sai ce to wacce bari a bata da talaucinta a yafe mata ciwon kodan nan, ya a zauna lafiya. Shikenan. Sai a zauna lafiya. Daga shi Allah in ya rufe kofa sai ya bude window. Saboda bayi su sha iska. to saboda haka da samu da rashi duka jarabawa ce daga wajen Allah wannan kuma baya hana a ce waɗanda Allah ya ba su jagorancin al'umma suna da laifi kasantuwar cewa an ce jarabawa ce daga wajen Allah wannan kuma su ma baya hana a ce akwai laifin su mai yiwuwa jarabawa ce daga Allah amma ta sababin shugabawa ne sababin wani jarabawan ta sauko to shi kullum mutumin kirki koda ba shugaba bane kai koda ke ba shugaba bace abinda ake fata shine kar ka zama sababin da bala'i zai sauka ma mutane zama sababin da alkhairi zai zo wa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna minan nasi man ja'alahu Allah maghaliqa lishirri mafatiha lilkhair akwai cikin mutane wanda Allah ya sanya mabudin alkhairi a hannunsa ya sanya makullin sharri a hannunsa wa inna minan nas man ja'alahu Allah mafatiha lishirr maghaliqa lilkhair akwai cikin mutane wanda Allah ya sanya mabudin sharri a hannunsa ya sanya makullin alkhairi a hannunsa shi wancan duk abin da zai kawo mu mutane alkhairi ne duk inda ya ga wani sharri zai tawo wajen mutane zai tare shi shi ko wannan duk abin da zai kawo mutane menene sharri ne inda ya ga alkhairi zai tawo wajen mutane to zai tunkuɗe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khairi ala yadayhi lale abin taya mulna abin jin dadi madalla ga dukkanin wanda Allah ya sanya mabudin alkhairi a hannunsa wa wailun liman ja'ala Allah mafatihal sharri ala yadayhi bone azaba da bala'i da masifa su tabbata ga dukkanin wanda Allah ya sanya mabudin sharri a hannunsa duk wanda ya zama ana kiran sunan shi a cikin al'umma kowa zai kawo sharri to wannan tilli shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to yanzu wannan shine hali da yanayin da mafiya yawan shugabannin mu suke rayuwa a cikin yanzu kowa a cikin su yanzu ana kiran sunansa me za a fara kawowa sharri zagi ba wanda yake fatan yayi rayuwa irin tasu duk mai hankali bai fata da yayi rayuwa irin tasu a ce kana shugaba duk wanda ya kira sunanka tsine ma albarka zai tare da cewa tsine ma shugaba albarka ba daidai bane a musulunci amma ba yadda za a yi shugaba yayi mai kyau kuma tsine mishi albarka ba zai yi ba Allah da kansa ya faɗa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya so a yaga ana bayyana mummunan magana sai dai wanda aka zalunce shi an bashi dama yayi voice out an bashi dama ya faɗi abin bakin ya faɗi albarkacin bakin sa matukar ba zai wuce iyaka akan zaluntansa da aka yi ba saboda haka in an zalunci mutane an ba su dama su fito su yi bayani a Facebook su yi bayani a gidan radio su yi bayani a gidan TV su yi bayani a gidajen jarida cewa shugabannin mu sun zalunce mu musulunci ya ba su dama amma bai ba da dama ya tsine ma shugabanni albarka ba shugabanni ba tsine musu albarka domin ai da matsala ai ai kai kanka ya kamata ka tuntubi kanka in ka tsine ma abu albarka kuma ya maka yadda kake so ya kamata ka tuntubi kanka tabbacin addu'anka ba ta karbuwa kenan tabbacin cewa addu'arka ba ta tafiya kenan to amma a roka musu shiriya ba don su kansu ba sai dai don al'umma ta gyaru don in sun lalace al'umma ce ta lalace in an samu wani karamin azzalimi a lungu yana zaluncinsa ba wanda ya san da shi amma wanda yake saman al'umma in yayi zalunci dole duka al'umma za ta amsa dole al'ummar gaba ɗaya za ta ɗauka saboda haka cewa jarabawa ce daga Allah wannan baya hana a ce akwai laifin shugabanni a ciki wannan baya hana a ce akwai sakacin shugabanni a ciki wannan baya hana a ce akwai gangancin shugabanni a ciki wannan kuma na sani cewa mutane biyu ba za su yi sabani akan wannan ba cewa yanayi da hali da ƙasa take ciki mafi girma na farko bayan jarabawa daga Allah shine sakacin shugabannin ƙasa da kuma mafiya yawan shugabannin mu yanzu sun yafe rahamar Allah ba sa santa tunda Allah ya sa kaida irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama in kuna son rahamar Allah to ku ku jikayin bayin Allah a kasa Allah sai ya jikanku Allah da yake sama to su yanzu sun gamsu in dai sai mun tausaya ma na kasan mu za mu samu rahamar Allah to sun yafe rahamar Allah yasa duk wata kofar da take kawo ma talakan su farin ciki sai sun toshe ta duk wata kofa sai sun toshe ta matsaloli ji daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan haka nan dai in an tara wannan wancan ya bullo in an tara wannan wancan ya bullo in an tara wannan wancan ya bullo haka dai ba ran da za a zauna lafiya sai ran da Allah ya so hakan nan kuma a cikin talaka akwai wanda bai ibada Allah ya kiyaye so wannan hadisin yana nuna mana irin tausayi da jin kai da uwa take da shi ga ƴaƴanta wannan yasa musulunci ya umarce mu da mu zama masu kyautatawa ga iyaye ga mahaifa ya kuma ware mahaifiya ya bata muhimmanci na musamman wajen kyautatawa Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana Allah ya ce mun yi wasiya ma dan adam mun yi wasiya ma mutum ya zama mai kyautatawa ga iyayensa zan yi maganar biwalidayhi mahaifi da mahaifiya sai Allah ya ce hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha to bayan ka kyautata ma iyaye duka biyu to saurara ka ji mahaifiyarka ta hai ta dauki cikin ka cikin wahala ta haife ka cikin wahala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukan ciki da haihuwa da shayarwa Allah ya ce sai da tayi wata 30 shekara 2 da rabi mafi karanci in ta dau ciki ta haihu a wata 6 kenan mafi karancin inda mace take haihuwa kenan wata 6 in an yi aure mace ta haihu daga aure zuwa wata 6 ta haihu wannan dan dan mijinta ne amma in ta haihu kasa da wata 6 to akwai alamar tambaya akan ta daka in ta haihu wata 6 to akalla Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilan za ta yi shekara 2 tana shayar da shi tana wahala akai daka kan yazo duniya cikin ta shine jakan da za ta dauke shi ta yawo da shi wata 6 7 8 9 wani 10 wani 10 wani ma yayi shekara 1 2 bata haife shi ba in ta gama haihuwa yanzu gadan bayan ta shine gadan baccin shi cinyin ta shine dakalin sa maman ta shine abincin sa kwanciyar hankalinta shine in ta gan shi yayi bacci yayi shiru to anan hankalinta yake kwanci wani daga ran da yazo duniya to uwan tayi baibai da baccin dare kenan tayi baibai da baccin dare kenan har sai ya girma amma kira baccin dare baibai in an dauke shi an goya shi seat yan kwantar da shi akan gado sai ihu to shi yasa Allah sai ya ware uwa daban ya bata matsayi mai girma saboda irin tausayi da take da shi da irin jin kai da take da shi inda zaka ga uwa da danta suna tafiya ka tsaya ka zazzage ta ka rufe ta da duka zaka shanye amma kana so ka ga abinda ba za ta shinye ba kamo dan ka gaggaura mai mari abinda ba za ta shinye ba kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an yi yaki sai ga wata mata ta shigo cikin filin yaki bayan an gama yaki ta dauki wannan din ta gaba dan ta bane ta ajiye shi ta dauki wannan ta gaba dan ta bane ta ajiye shi sai da ta samu dan ta ta rungume shi a gaban jama'a tana bashi mama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu kuna tsammanin wannan matar in aka hura wuta aka ce je fadan nan za ta yadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to Allah ya fi tausayin wannan dan sama da yadda uwarsa take tausayin sa. Almuhim da tausayin uwa da kauna irin ta uwa. Yanzu ba ruwanta da wai jama'a suna kallon ta, a'a kawai yanzu me yayi damuwanta shine dan nata da ta same shi yanzu, watakil ina jin yunwa bata ma gane a gaban jama'a take ba, bata gane ma a gaban jama'a take ba. In an ce yau ga uwa da miji, mata da miji, yana mata abinda ba ta so, yana rayin rashin adalci tsakaninta da ƴar uwarta, za ta iya shanyewa ta jure. Amma inda za ta gaza shanyewa shine ta ga rashin adalci tsakanin ƴaƴanta da ƴaƴan da ba nata ba. To wannan shine ba za ta iya dauka ba. Saboda me? Ta fi fifita bukatun nata ƴaƴan akan me? Akan nata na kanta. Duk abinda ta mallaka tana iya sadaukar da shi don biyan bukatun ƴaƴanta. Musamman a irin wannan lokaci yanzu. Ba abin da ya rage yanzu irin a ƙara dannan iyaye mata, a ƙara ƙarfafa musu gwiwa. A yi ma iyaye maza wa'azi da fatan Allah ya shirye su. Mafiya yawa yanzu ɗawainiyoyi na gidaje yana wuyan iyaye mata. Ɗawainiyan gida, kuɗin makarantar yara, uwa ita ce mai zuwa makaranta tana bibiya yaya ɗanta yana karatu ko baya yi, nawa ake binta bashi, shi wancan uban ma ba ruwansa, ba abin da ya shafe shi da ƴaƴan, sawa'un sun yi karatu a basu yi ba, kai in sun gama dama ma su taso a kiristoci duk ba damuwansa ba ce, ba abin da ya haɗa su da su. Wani iya abin da ya iya na contribution ɗin ƴaƴa shine kawo su duniya. Shi ya gwanintan da iya kenan. Ana cewa yanzu azumi sauran wata kaza, za ga iyaye mata sun fara lissafi, an fara asusu na mene? Na kayan sallah. Kayan sallan nan ba fa nata ba, ƴaƴan nata. Ita za ta iya kau da kai ta ga duk matan gida sun sa sabbin zannuwa, ita ta shanye ta kau da kai ta matse duk ba ta sa ba matsala. Amma abinda ba za ta jure ba shine ta ga an jero da ƴaƴan makwabta da sabbin kaya nata ƴaƴan babu. Ta wannan shi kuma zai mata nauyi. Shi yasa yanzu kun ga wannan ana ba ta dabinon nan sai ta yi me? Sai ta raba shi biyu. Sai ta ba mu wannan rabi, ta ba mu wannan rabi. Ita kuma fa ta haƙura. Ita ta haƙura. Shi yasa wani ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace da shi ina so in je in yi jihadi in yaƙi nan daga kalmar Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyayenka suna rayi, mahaifiyarka tana rayi, yace masa, yace to babban jihadi shine ka je kai mata biyayya, ka je kai mata hidima, shine jihadi mafi girma. Sannan daga ƙarshe wannan hadisin yana nuna mana falala ta haihuwa da kuma tarbiyyar ƴaƴa mata. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka jarabe shi da ƴaƴa mata ya kuma tsayu akan tarbiyyansu, ya kula da su, ya ciyar da su, har ya aurar da su, to za su zama masa kariya daga shiga wuta. Ashe abinda mutane yake zukatan mutane har yanzu jahiliyyar take zukatan mutane na kin haihuwar ƴaƴa mata, rashin sanin kimar addini. Yanzu mun wayi gari ba ma zallan maza ba, har iyaye mata suna kyamatar haihuwar mata. Mace tana kyamatar ta haifi ƴar uwarta mace, tana kyamatar haka. Wasu kuma lissafin duniya suke yi, abinda suke lissafi musamman in mai gidan mai hali ne, ana lissafin in ya mutu, in gadon namiji ne lizzakari mislu hazil unsa ya yi ne. Wannan duk lissafinki ne, lissafinki ne. Idan Allah ya ga dama sai ya ɗauke ki, ya ɗauke ƴaƴan ya bar uban. Kai na za ci gado? In ya ga dama ya ɗauke ku ke da mijin tare ya bar ƴaƴan, kin haife shi don su ci, don ku ci gado tare. To yanzu ke da mijin kun tafi tare, an ci gadon ki da nashi a lokaci ɗaya. kake yanzu haihuwan mai ta tsina na miki su ƴaƴa ba a ba mu Allah zabi annabawan Allah duk da suke addu'a ba su cewa Allah ba ni ɗa namiji mujo annabi zakariya mai ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ka bani zuriya tsaftatacciya nagartacciya ba ka ban ƴaƴa maza ko mata ba ba ni zuriya nagartacciya fa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub kawai ka bani ɗa nagartacce daga wajenka wanda zai gaje ni ya gaji aikin iyalin gidan annabi yaqub sannan waj'alhu rabbi radiya Allah duk wanda zaka bani ka sa ya zama yaldaje a wajenka shikenan Allah in ya ga dama sai baka namiji mai albarka in ya ga dama ya baki mace mai albarka to sannan kuma hada da wannan kuma iyaye haihuwar ƴaƴa matan nan kuma jarabawa ce mai girma wannan falalan fa ba da sauki ake samun ta ba domin tarbiyyar ɗa namiji a mafiya yawan lokaci ta fi sauki sama da tarbiyyar ƴa mace tarbiyyantar da ƴa mace aiki ne mai wahala wahalar ma wahala ta gasken gaske domin mafiya yawa son wato watayawa da morewa na rayuwa da yake cikin zukatan ƴaƴa mata ya fi yawa akan namiji to mafiya yawa kuma wannan son watayawa da hutawa da holewan nan shi ke kaiwa zuwa ga lalacewar tarbiyya so haihuwar ƴaƴa matan falala ce amma ba zunzurutun mujarradin haihuwar shi ke sa a samu falalan ba tarbiyyarsu ita ke sa a samu falalan tarbiyyar kuma tana da wahala ba cikin sauki ake samun ta ba ba daga kawai an haife ta an sanya mata suna na musulmai Maryam ko Aisha ko Khadija dan ta gaji sunan matan manzon Allah da sauransu ba an kai ta makarantar Islamiya ta yi haddan Alkur'ani an yi waye har yanzu da saura mafiya yawan lokuta akan yi zaton wuta a makera ne a same ta a masaka mafiya yawa so wannan tarbiyyan da ake ce tarbiyyar ƴaƴa mata abu ne fa mai wahala bai da sauki abu ne mai wahala ba sauki a da yawan lokuta iyaye da uwa da uba suna iya tsayuwa akan tarbiyyan ɗansu namiji su biyu kadai kuma ya zama tsayayye amma lokacin da aka haifo masa kanwa mace yanzu sai an hada da ita uwan da uban da shiwan kafin su tsayu akan wannan yar a hakan sai ta ba su wahala a haka din sai ta ba su wahala to wai a hakan fa zuciyar ƴaƴa mata fa ya fi taushi akan zuciyar namiji yanzu za ka iya tara maza cikin wajen nan ka yi musu wa'azin wuta da jahannama da wane ne dogon idon kowa ƙyar yana kallon ka amma yanzu mata na tara ku ana fara jahannama kan aje ko ina hawaye ya cika waje kan aje ko ina hawaye ya cika waje amma kuma in an tashi kan aje ko ina wa'azin ya tashi sama kan aje ko ina wa'azin ya tashi sama to yanzu yanayin taushin zuciyar mace shi ke sa wa'azin ya shige ta da sauri kuma ya fita da sauri to shi yasa take bukatar kula da sa ido mutatabi'an yau ayi yanzu ayi an jima ayi jibi ayi hakan nan har zuwa lokacin da Allah zai yi ikonsa har zuwa sanda Allah zai yi ikonsa ana gani wannan ta shigo da waya kaza ina kika samu wannan wannan hijabin ba a gidan da aka saya miki shi ba ina kika samu shi wannan atamfar ba mu muka dinka miki ita ba ina ji ka samu ta ina ji ka samu wannan agugun da yake hannunki wannan takalmiya na ji ka samu shi ina ji ka samu wannan abin ina ji ka samu kaza ina ji ka samu kaza annabi zakariya alaihi salam da aka bashi kula da nanar maryam Allah ya faɗa kullama dakhala alaiha zakariya almihraba waja'in wajada indaha rizqan ina shigowa zai ga abinci a gabanta kullun in ya shigo ya gani sai ya tambaye ta yace ya maryamu anna laki hada ke maryam ne kika samu wannan qalat huwa min indillah ita kuma tace daga wajen Allah ne gobe in yazo ya ga wani zai saki tambaya jibin yazo ya ga wani zai saki tambaya to yaushe ke irki tayi imanin nan maryam da ita ba za ta tambaye ki anna laki hada ba kawai sai dai azira mata ido ana wayar wacce duk gidan nan ba wanda yake da babban waya irin data aina ta samu wayar uhu ba wanda ya sani to inda matsalar take samu asali kuma shine su mata ƴaƴa mata ƴan matan nan suna da wasu irin kananan bukatu wanda namiji bai da shi zuciyarta tana da saurin karkata akan abubuwa a tana bukatar kudin sayan jambaki gazal powder tana bukatar kudin sayan audiga tana bukatar kudin sayan kaza tana to ko dai kuku bata a gida ko su bata a waje ko kuku bata a gidan ko wasu su bata a waje dan data da dan sa a waya a dan yi chatin da kawai a dan yi waya da wane ne da ko kuku sa mata katin ko wasu a waje sa mata to wanda zai sa mata kati a waje ta bashi kudi kudin zai sa mata kati ne kawai ya ce mata subhana rabbika rabbil izzati ta kama hanyar da tafi ai ba zai yi ba ba zai yi ba dole abin da za a koma shi ne bangi shiri in baka mandaye inda rayuwar za ta kare kenan inda rayuwar za ta kare kenan wani uba ne wani yana samun kuɗi dubu ɗari kaza dubu kaza ƙanwarsa za ta ce ɗan ban ɗari in je in sai awara ce ke ka kuɗin ki yayi yawa ba ki ci abinci ba ne ba za a bayar ba tashi ki bani waje shikenan an ji man nan wani ya kira ta ita ce mai tura min kuɗin sai awara ya tura mata dubu goma to yanzu ya kake tsammanin in ka yi magana ya yi magana za ta ɗaura magana taka akan tasa ta ina taina illa iyaka in ta dauko da bukatun da yafi karfi kuma bukatun da bai kamata a ce a level din ta takai wannan bukatun ba sai a saita ta a sauko da ita amma dan abin da bai taka kara ya karya ba wani abu dan kadin wanda za a ci da shi a bada shi ma ba a san an bayar da shi ba kuma a gagara aka a gazayi a kasa to dole a wajen wasu za su tambaya to kuma galibi abin da ake yi shine da samari da ƴan mata mafiya yawa shine misali ni ina saurayi ina ba kanwar wani wani yana ba kanwata haka rayuwar take karewa shi saurayin yanzu ya shigo gida kanwarsa in ta tambaye shi ba zai bayar ba zai je ba mu waye zai je ba mu yar wani gida ne ita ma kuma yanzu wannan tunda wanta bai bayar ba ya kai wani gida to sai ta nemi dan wani gida shi ma kima bare bare a gidansu ba sai kawo mata a haka ne iya inda za ta kare kenan iya inda za ta kare kenan a mafiya yawan lokaci kuma wanda zaka je ka kai mu wata yar wani gidan ya kai ya biya bukatun kannanka guda biyar wanda zaka bata ita kadai kuma ba lallai ta gode ba ba lallai ba lokaci yana lokaci in ta zo ka samu wanda yafi kana ta canza ka ba shikenan ba amma yanzu wanda aka ce wannan kanwata ce ko yata ce mace uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ya za ta canza ni ai ba zan canzo mata bai ba zai taɓa yiwuwa ba amma yanzu wannan wanda bai aure ta ba yanzu in ta samu wanda yafi shi kuma dama iya damuwarta ta samu wanda zai dinga biya mata wannan kananan bukatun ne in ta samu wanda zai biya mata kananan bukatun har da kari yanzu me za ta yi mishi shine sai ta watsar da shi sai ta koma kan wani
to haka 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 za a kare daga lokacin da kika ga cewa ga yar kidan ta shigo da manya manyan ledoji wani ya kawo ba tambaya kina mulna cewa kun kama kanshi to a daidai lokacin shi kuma wanta shi ma an kama kanshi a wani gida daga kun karba anan ne kun kai a can haka ne irin abinda kuka karba wajen wani shi ma dai irin abinda shi ma za ka karba wajen shi kenan a can irin abinda za ka karba gun shi kenan a can to saboda haka wannan tarbiyyar yaya matan da ake cewa akwai falala ba fa mai sauki bane ba ba mai sauki bane yana da wahala ga su kullun sun fi kusa da iyaye idan sun tashi tsiyatsiyan su tafi shiga zuciyar iyaye sama da mai sama da namiji kullun tana manne da ke daki ɗaya da ke kuna tare amma ta tashi rashin mutuncinta ba ta kallon wannan alakar ba ta kallon wannan wata za ta zaunar da uwarta ta sa uwar kuka in ta ji ƴar makwabta na zagin uwarta kuma ta nannaɗe hannu za ta yi dambe za ta kare ma uwarta fada za ta tsare ma uwarta fada amma kuma ita ma an jima za ta sa uwarta ta kuka to haka ne kuma tarbiyyar su tana buƙatar ƙarin haƙuri sama da tarbiyyar namiji tana buƙatar ƙarin haƙuri sama da tarbiyyar namiji a mafiya yawa duk taushin zuciyar ɗan namiji yana da tsoro duk kaushin zuciyarsa yana da tsoro amma mafiya yawa ƴaƴa mata wallahi ba su da tsoro duk jan idonka da wani gurnaninka da wani ne duk zaka gama wata in ka gama ma dariya zaka bata dariya zaka bata yanzu ni nayi wata ɗaliba in na zo na tsaya aji na yi jan ido na ɓata rai duk wanda ta yi kaza sai na yi kace-kace da ita sai ta ce min kuma malam za ka iya iya abin da za ta ce kenan kuma za ka iya amma yanzu na zo tara maza na ja layin ce kar wanda ya tsallake wajen nan ba wanda zai tsallake amma wallahi mace ko dan ta ga me zai faru za ta tsallake abinda kace za ka yi in an tsallake din nan da gaske ne kan za ka yi wallahi za ta tsallake ko dan ta ga me zai faru to kuma yadda abu yake shine in ka ji ka ce ma yaro kar ka yi sai kuma ya yi don ya ga me za ka yi to kar ka tanka mai fa a lokacin kar ka tanka mai a lokacin don yana tare da shaitan ne kana faɗa zai mayar kana faɗa zai mayar maka Allah ya ji kan malam Kabiru Gombe ba dan ya mutu ba kace in kana zagin matanka tana shanyewa duk ran da ka ji ta ce ba dai ni ba to kar ka ce saiwa kana jin ta ce ba dai ni ba to kai hakuri in ka ji gobe ta sake cewa ba dai ni ba to daga ranin kar ka sake zaginta kar ka sake din daga sanda ka ji ta mutuke ta ce ba dai ni ba to shedan din yana nan kana ce saiwa haka ce wallahi sai dai kai ko me zai faru ya faru ko me zai faru ya faru to a ko ina suke musamman ƴaƴa mata ƴan mata da suke tasuwa su a haka suke su a haka suke su wai zafi da wani gulnani da wani ana tsoron wani su duk labari ne su suke ji duk labari ne duk in ka gama hayaniyan da iwon ka duk ka ba su dariya ka ba su dariya amma namiji ba zai maka haka ba namiji ba zai haka ba in za ka tsaya ka ce na sa doka ba na so a aikata kaza ba na so a aikata kaza to a tsarin yadda Allah ya halicci mutane ya kamata a ce namiji shike ketare dokar amma saboda Allah ya jarabe ka da tarbiyyar mata sai ya sanya su ne masu taka dokar to in babu haƙuri da juriya da kauda kai ba da fa a zauna lafiya da su ba. Duk wannan tsayin da rashin mutuncin duk in ta gama, anjima kuma za ta zo ta ce maka na zo ne mu dan zauna da kai akan wata matsala ta ka ban shawari. Yanzu ta gamsu cewa in ta shiga damuwa ta aminta da kai ka ba ta shawari, amma umarninka bai da karfin da za ta bi. Umarninka bai da karfin da za ta bi. To in ka kalle ta ka ce ni in saki abu baki ba, kuma ka ce in baki shawari tafi ki ba ni waje, to sai ta tsallaka ta je ta nemi shawarin a wajen bata gari. To sai ayi biyu babu, bata bi umarninka ba kuma bata zama nagaltacciyar ba. Bata zama nagaltacciyar ba. Shi yasa mafi yawa in aka ɗauko ajin ‘yan mata Islamiya aka sa musu ‘yan uwarsu malama mace da dambe suke karewa. Mafi yawa da dambe suke karewa. Saboda me? Tunanin nasu iri ɗaya ne. Tunanin su iri ɗaya ne, yanzu kallo suke yi kansu ɗaya ne. Lissafin su iri ɗaya ne, suna mata kallon mace, tana musu kallon mace. Saboda haka a mafiya yawa da rigima suke karewa. Yau ta zo ta ce sun yi mata kaza, yau ta zo ta ce sun yi mata kaza, wata ran sai dai ku ji an kauda da dambe a cikin aji. Saboda raunin zuciyar mace ne, in ta yi magana suka tanka, ta yi magana suka tanka, sai ta nannaɗe hijabi ta yi ɗamara, ta ce za mu bugu ne. Su kuma fa suna jin kansu ɗaya da ita, za su ba su tankawa ne. Za ka ga ta ce kule za su ce ces. Amma yanzu namiji ai ba za a kai wannan matakin ba. Ba za a isa wannan matakin ba. So shi yasa ko karantarwa ne shi ma sai an koye shi kafin ma fatar biyan ba. Me yawa kina karantarwa a Islamiyya, ajin da za a ce wannan kullum mana da ajin waɗannan yara matan, ba ɗaya yake da ajin matasa maza ba, ba ɗaya yake da ajin ƙananan yara ba. Shi namiji yana jin umarni guda ɗaya, shi yaro ƙarami yana jin barazana. Amma ita mace da ta tasa ba ta jin umarni ɗaya, ba ta jin barazana. So yanayi ne da dole sai an koyi. Wai yaya ma ake tafiyar ma da tunanin nasu ma, yaya za a yi masa fahimci wai wannan in na ce eh kan wai eh nake nufi, in na ce a'a nake nufi. Ya za a yi su fahimci haka, in na yi dariya ina nufin dariya, in na ɓata rai ina nufin kowa ya ɓata rai. Ya za a yi a fahimci haka. To shi yasa mafiya yawan ku iyaye kuke samun matsala da yara 'yan mata, mafiya yawa. Yanzu zamani ya kai ga yanzu in ka ji damben iyaye da 'ya'ya to da 'ya'yansu mata ne, a nan ake rigima. Duk wacce ka ji ta ce zan zo ina neman shawari akan 'ya'yana to mace ce. Saboda ita uwar ta kasa fahimtar wace ce 'yar, ita 'yar ta kasa fahimtar wace ce uwar. Ta kasa fahimta. To sai su kasa jituwa gaba ɗaya. Dan wata matsala guda ɗaya sai su yi shekara da shekaru suna kai komo a kanta. Matsala guda ɗaya kawai sai su yi shekara da shekaru suna kai komo a kanta. Saboda wata uwar so take yi yanzu nan ki gyara kar ki sake. Ita kuma yanzu galibin ta kai wannan stage in ji take maranta ba wani sarki sai ni. To mafiya yawa umarni baya aiki a kansu. Sai dai shawari da jan hankali da wa'azi da ja a jiki da wasa da dariya da nuna ana tare. To mafiya yawa a nan ne ba suke iya fahimtar in an ce kaza ga yanda ake nufi. Sai dai in an kai matakin da akwai inda dole ɓata rai za a yi, a mulji gashin baki, a nuna babu sabo. Ba sani ba sabo, a nuna cewa da gaske abin da nake nufi shine kar a tsallake layin nan. Allah ya sa mu dace. Saboda ka tarbiyyar ‘ya’ya mata tarbiyya ce mai daraja, ko karantarwa ce ta mata wadda za a ba ma mutum karantarwar mata sai an samu mai juriya da haƙuri da kauda kai da shanyewa kafin ya iya samun wannan falala da daraja da ake samu in an kiyaye wannan tarbiyya ɗin. Allah ta'ala ya sa mu dace. Za mu tsaya akan wannan hadisin. Allah ya kai mu darasi na gaba, mu tashi akan hadisi na gaba. Abinda muka faɗi daidai Allah ya tara mu cikin lada, inda muka yi kuskure Allah ya shafe mana. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Amin. Amin.